أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينها كبرك مدرسة أدواء وأن مسلاتي متارة البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي جبا دكراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا السعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى وانا نشيني مجلس منا تريد أقولك تريد بيار أجمع الله تعالى أتكين كراتم وانا لتاين منا شابقي قواتم صفر هجرة لغا مكة زوا مدينة دو ايا تريد لغا أربعين دا شدة وان دي 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 دا إشرين دا ايا قواتم تقص أكلان دا بطور دو بيو دا إشرين دا هدو idan ba manta ba mun kare shakhsiya ta 28 yau insha Allah zan muta shi kan shakhsiya ta 29 shi ne Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Mu'az kamar yanda malin ya saba idan ya ambaci sunan gurzan ko sahabu to zai kokariya da kowar take ko daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya yi shi da shi ko ya mai taken ko kuma daga cikin manyan sahabbai ko kuma wata jarumta shi ta sanya aka sami wannan ko ake mai take da wannan abin da malam ya kawo shine nan malam ya kawo yake cewa al-baqlu allazi tazzal arshu li mawtiki shine gurzan da al-arshin ubangiji ta girgiza da dalilin mutuwar shi sani wallazina jahadu fina wa qulimu fasayallahu a'malakum wa rasuluhu kaga mutumin da za a ce al'arshin ubangiji sai girgiza ai ko masarautar garin ku take girgiza lokacin da Allah ya maka cika wato lalle za a maka za a kyauta tsammani a kanka barantana al'arshin ubangiji kuma wannan shi ne abin da ya wakada kasancewar za mu gani a nan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ta bayani yake cewa man huwa wane ne shi wannan gurzan namu wanda al'arshin ubangiji ta girgiza dalilin mutuwar shi yake cewa innahu as-sayyidul kabir ash-shahid Sa'd bin Mu'az bin Nu'man bin Abd al-Ashhal Abu Amr al-Ansari al-Awsi al-Ashhali al-Badri allazi ihtazza al-arsh li mawtihi yake cewa wannan gurzan shine jagora babba babban ma a cikin manya-manya wanda suka yi shahada ta a zo a gani ba shahada ta duk da kowane shahada ce amma dai da kai shahada wanda daga kaji an ce wani ya yi mutuwar shahada irin wannan mutuwar shahadar to ka sani ya yi abin a zo a gani yake cewa a cikin waɗanda suka yi shahada ma daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi wannan babban yace shi ne wanda ake kiran shi da Sa'd dan Mu'az dan Nu'man dan Abdul Ashhal da kwai bani al-ashhal gidajensa daban suke a nan garin garin Madina shine yake cewa ana mi al-kunya da Abu Amr al-Ansar baban Amr al-Ansari al-Ausi bangaren kabiloli daga cikin manyan kabiloli guda biyu ko manyan kabiloli guda biyu daga garin Madina sune Aus ko kuma Khazraj to yana daga cikin manya-manya na kabilar bani al-ashhal kuma baya da haka bangaren kabila al-Aus yake cewa al-Badari wanda ya halarci yakin Badar wannan kadai ya isa ya nuna maka lalle wannan mutumin mutum ne na azu a gani wanda Ubangiji ya datar da shi da halartar yakin Badar to wayannan su ne daga cikin wanda Ubangiji waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wa Umar amma alimta anna Allah qad ittala ala ahli Badr fa qala inni ghafartu lakum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar shin baka sani ba Allah ya riga ya leka zakatan wanda suka halarci yakin Badr yake cewa na gafarta muku dukkan ku ju wanda ya halarci yakin Badr Allah ya riga ya gafarta mai abin da ya gabata da abin da zai zo da haka shi ma ana kyautata mai tsammani dan aljanna ne yake cewa baya da haka allazi ihtazza al'arshu li mautihi wanda al'arshin ubangiji ta girgiza sanadiyyar mutuwar shi sai malan zai kawo ya bayyana maka siffar shi yake cewa kana radiyallahu anhu rajulan abyad yarda Allah shi tabbata a gare shi sa'd bin mu'az mutum ne wanda yake hori kal awwalan mai tsaho ko kuma jasiman wanda yake da kakkaura yana da jiki kuma ga tsaho yake cewa jamilan yana da siffa mai kyau husnul wajh huskar shi tana da kyau idan aka ce wani jamil ne idan ka dauki haihar shi ba inda ya samu tawaya huskar shi daidai take kan shi daidai yake tsawon shi daidai yake komai shi daidai yake haka Ubangiji ya yi shi yake cewa husnul a'yun kuma idanuwan shi masu kyau ne kaga wannan shi yake nuna maka tsaba geren kyau duk wata siffa ta kyau Allah ya riga ya hada wa Sa'd bin Mu'az yadda Allah shi tabbata a gare shi bayan haka yake cewa husnul li'ya geren shi ne kyau ne kenan a tsare yake in ka dinya ka ganshi za ka burge ka wannan siffa ce wanda Ubangiji ya hada wa wannan bawa Allah ga tsaho ba a yi shi ga jere ba idan ya gajere ne sai a ce da kun inda aka samu tawaya yana da tsaho kuma yana da jiki kuma yana da kyau kuma yana da kyan muska yana da kyan idanuwa kuma ga kinge aslama radiyallahu anhu ala yadi mus'ab bin umayr yarda Allah shi tabbata a gare shi sa'd bin mu'az ya muslimta a hannun mus'ab dan umayr mus'ab dan umayr a can shakhsiya ta 22 mun yi bayani akan wane ne mus'ab shine matashin da yake horkwanta kada na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama matashin da ya bijirewa iyayen shi ya bijirewa duk ɗan kabilarsa dalilin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin wannan addinin namu na musulunci shine lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yanayin Mus'ab manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kuka dalilin irin rayuwa da Mus'ab bin Umair ya saba da ita a kafgarin Makka babu wani sarmayi matashi wanda yake sanya tuwar da wani sa'in shi ƙarya yake sanya ta babu wani matashi da yake hawan dabbar da dan wani bai isa bai hawo ta ba matashin da yake wasa da zinare da azurfa matashin da Allah ya bashi komai dalilin mahaifiyar shi tana da hali sai gashi nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci yake kira akan musulunci Mus'ab bin Umair ya musulunta ya kai ma'ayyar shi ta shabakance mai dukkan wani abu na rayuwa wata rana ya kubuto ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewa ganin da manzo Allah ya mai yanayin da yake yanayin wata jikin shi yanda ta canza daga hali na yalwa zuwa ga hali na kumci da irin tuhahin tuhar-tuhar da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zubda hawaye yake cewa wa sahabban shi shin yau tafi alheri a gare ku ko kuma a'a a kawo muku abu mai daɗi abinda nama da kayan daɗi wanda za ku ci ku yi abincin ranar su a wannan lokacin shi ya yi muku daɗi suka ce wallahi manzo Allah yau in ita ta yi mana dan abinda muka samu abinda Ubangiji ya arzuta mu da shi mu ci mu maida wa Allah al'amara manzo Allah yake cewa tabbas yau in ita ta yi muku alkhairi akan waccan ranakun ko akan ranar da za ka samu abinda za ka yi lauti da shi amma dai kana matsayin kawo ki shi ne wannan Mus'ab bin Umair lokacin da aka zo wannan Hudaybiya, pardon, ba Hudaybiya ba, Bay'atul Aqaba. Manzo Allah ta farko, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika shi a matsayin jakada nashi a garin Madina. Ya tafi ya fara kira akan musulunci. To wannan bawan Allah Mus'ab ko Sa'ad bin Mu'az, yarda Allah shi tabbata a gare shi a hannun Mus'ab bin Umayr, Allah ya kaddara mai musulunta. Shi ko manzo Allah ya bayyana wa Ali an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umril bi'ab. Da Allah zai kaddara a hannunka wani ya musulunta, mutum ɗaya lakan ya musulunta, ya ce ya yi maka alherin ka samu jajayen ko a baka jajayen raƙumma. Jajayen raƙumma kuma shi ne mafi alfaharin dukiya ta Larabawa. Wannan irin shi ne gata wanda bawa za ya samu idan Allah ya kaddara ne ya kirayi wani ya shigo musulunci. Shi kuma Sa'ad bin Mu'az ƙarƙashin shi mutane ɗari nawa suka musulunta. شيني دم مالن زي كومنا قال ابن إسحاق لما أسلم وقف على قومه إسحاق ابن إسحاق يكتي ولقت عند سعد بن معاذ يمسلمتا وقف على قومه سيتاش أتكن جمعش سيكتي ويا بني عبد الأشهر ياكو ليان عبد كو دنجينا عبد الأشهر يتي كيف تعلمون أمري فيكم yaya kuka san al'amari na a cikin ku ko matsayi na a cikin ku yaya yake ku hadi mini qalu sai suka ce sayyiduna fadlan ai ba wani wanda yake da fadala daga cikin jagororin mu sama da kai kai ne babban jagoran mu wanda yake da fadala a kan mu yake cewa wa aminuna da qibata kuma kai ne aminin mu wurin gudanar da dukkan sha'anin mu duk wani abu wanda hukunci ne ko kuma shakalanci ko kuma sulhu ne ko wani abu tsankanin waccan kabilar da wannan kabilar kai ne aminin mu kai kake jagorantar mu qala sai yake cewa fa inna kalamakum alayya haram to ku shaida daga yau yi muku magana ta zamanto haramun a gare ni na haramta wa kaina yi muku magana rijalukum wa nisa'ukum mazanku da matanku حتى تؤمنوا بالله ورسوله حسبكم ايماني ده الله da manzon shi ga wannan shi sai ya duk lokacin da mutun ya samu dama yayi kokari yayi amfani da damar shi ga tambayar shi yayi suka bayyana mai matsayin shi a cikin su to daga yau ba ni ba ummuku magana mazan ku da matan ku yaran ku da babban ku hasbekum imani da Allah da manzon shi ga ya samu dama kuma yayi amfani da damar shi kai tsaye mi suka ce fa wallahi ba baqiya fi dari bani ash'al rajul wa imra'atun illa wa aslamu yake cewa wallahi daga wannan maganar da ya musu ba ni ba ku har sai kun yi imani da Allah da manzon shi yace wallahi ba a samu wani namiji ba ko wata mace daga cikin bani ash'al yace ba ce dukkan su sun musulunta kaga albarkacin wa albarkacin Mus'ab bin Umayr shi kuma Mus'ab bin Umayr albarkacin wa albarkacin aiko shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a matsayin shi na jakada shi kuma ya isar wa Sa'ad bin Mu'az da sakon manzo Allah sallallahu alaihi ko da awar ta addinin musulunci Sa'ad bin Mu'az ya musulunta kuma ya umurci dukkan wani wanda yake cikin dangin shi wanda yake iyame ya musulunta shi sanya mas'ala ta addini duk lokacin da ka samu damar ka isar da ita ko ka isar da ita kai kokari ka isar da ita wannan haƙƙi ne akan wuyanka kuma haga ya ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas wannan umarnin shine aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu wajibi ne akan mu isar da wannan sakon na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka samu damar mu isar ba to tabbas ba mu cimma ba umurnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana ba akan mu isar da sakon shi ba kaga ya samu dama kuma yayi amfani da damar shi kuma kowa an ci nasara akan wannan damar da ya samu na kowa daga cikin dangin shi ya musulunta haka idan da Allah zai maka wada da ji a cikin danginka to kai kokari ka sanda dangin nan naka akan bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kuma ce bai yanzu ba a samu wani dangi a cikin garin nan wanda suke ba musulmi amma ne a yi kokari ka tabbatar ka tirsa a sasu akan alkhairin da kake musu ka dauke hannunka in ba su biyo ba sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka bar tsari na kalkashiya ki sanya idan ka samu irin wannan dama kai kokari iya kokarin ka kai amfani da wannan damar da Allah ya yi maka ka cimma guri na isar da wannan addinin ko na bin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
kuma da yawa zaka samu wani a cikin gidan yana da irin wannan damar ya fahimci kira na sunna ya fahimci inda aka sa gaba a wannan addinin amma dai ga ayyukan shi nan suna ta kama iska ba sai inda suka sa gaba kurusu galgajiya inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun abinda muka ga iyaye da kakanni suna aiwatarwa mu ma haka za mu mutu yaki ya tabbatar da su akan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka dauke hannunka da gaskiyar al'amuransu ka shawo musu lafiya ko a biyo ka a samu amfanin duniya ko kuma a biyo ka a samu duniya a samu lahira ko kuma a ƙika a ki duniya a saki samun duniya a ki samun lahira ka bayyanar musu da da'awa da hikima da abin da ya dace قال ابن شهاب ابن شهاب يكي تيوا وشهد بدرا سعد بن معاذ ورمي يوم الخندق فعاش شهرا ثم انتقد جرحه فمات ابن شهاب يكي تيوا غرزم سعد بن معاذ يرضى الله اشتبت اغريشي يا هلر سياكن بدر شكو من يبياني اكن ايرن غاتا دباوا يكي سامن كودر bayin Allah nagari da suka samu akan halartar su na yakin badar da suka yi yake cewa kuma baya da haka ya halarci yakin khandaq ghazwatu al-khandaq ko kuma ghazwatu al-ahzab ghazwatu al-ahzab ita ce ghazwatu al-khandaq ko kuma ghazwatu al-ahzab duka yaki ɗaya ne shine yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ƙawanya da larabawa na banu quraishawa da saurin larabawa bangaren najd da duka dai ƙawanya aka yi tsakanin larabawa da quraishawa duka quraishawa su suke jagoranta al'amarin da yahudawa na bani quraiza suka yi ƙawanya a shekara ta 3 ko ta 4 ce ko da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina bayan an yi yaƙin Uhud a shekara ta 2 shekara ta 3 sannan aka zo ghazwatu al-ahzab shekara ta 4 aka zo aka cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yayi wakana shine lokacin da manzo Allah ya ji labari gashi nan ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaqatil absar wa balaghatil qulubul harqar kharajin wa tazunnuna billahi zununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura wa isqalu ta'ifatun minhum ya ahli yasriba la muqama lakum farji'u wa yasta'zinu fariqun minhum an-nabiyya yaquluna inna biyutana 'awratun wa ma hiya bi'awratin yuriduna illa firara wa law dukhilat 'alayhim min aqtarha thumma su'ilul fitnata la atawha wa ma talabbasu biha illa yasira wa na taqaiti lokacin da suka yi kawanya tsarankaninsu daga canga yahudawa daga baya ga wa'annan sun zo an zagaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace to wata shawara kuke badawa an suka ce to muna ganin mu manzo Allah kowa ya tsaya kofar gidan shekarun gidan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ɗaya daga cikin wa'anda suka ce akan wannan shawara can daga gehe Salman al-Farisi yake ce musu a'a ba haka ba ake yi ba ni abinda na gani a kasashenmu idan an cin muku da yaki abokan adawa sun motso muku ba ku da karfin da za ku fuskance su to garu za ku yi ba garu ba rami za ku yi sai ku yi handaka kadar rami ne yadda wani mahandoki ba za a iya ketarwa ba mai zurfi kuma mai faɗi na yadda idan ka ce za ka shigo kamun ka fita an kare da kai lokacin nan wa'an suka karkata kan wannan shawara akai ikna'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan shawara manzo Allah ya shiga gida ya shirya ya huto sai wa'an suka ce a'a to kuma mun ba manzo Allah ba adalci ba kasancewa ba wannan ita ce shawarar manzo Allah ba manzo Allah yana ganin azamda a lokacin nan suka ce manzo Allah ko dai abu shawarar kai ce ai baya dacewa ga annabi ya dau damara ko bai huta yaki ba a lokacin nan aka dauki shawarar Salman al-Farisi aka tafi wurin da aka yi kamfaman nan shi ne suka yi a yanzu suka yi wani masallaci wanda ake kira masallatayya guda 7 da kwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya da kwai masjidu Salman al-Farisi inda ya zauna da kwai kamfaman ta Ali ibn Abi Talib da kwai ta Umar da kwai ta
sauran sabai abubuwa wurare guda bakwai inda aka tsaya inda aka zo ake ta yaki aka ana tarami aka yi dogon rami wanda ya bada damar aka kare garin Madina shigowar shi ta bangaren janubi ne ina tsammani
na yadda ba sa ke sauki ta shigo ma bayan ci duwatsu ne suka kewaye garin Madina ba ya yiwuwa ake taron su wannan shine abin da ya wakana a wannan gazwatu al-Khandaqa lokacin nan abubuwa ne sun wakana a yakin duk da ba shi bane karatun mu ba yake cewa to a yakin Khandaq aka jehi aka halbi Mu'az bin Jabal Sa'd bin Mu'az da kibiya fa'asha shahran bayan wannan halbin da aka mai da kibiya ya rayu tsawon wata guda sun mantuki da jurhuhu sannan ciwon shi ya dawo an halbe shi ne a wannan inshi jijiya wadda take ta zira inshi kenan wannan a ita aka same shi kuma bayan ya samu sauki kuma bayan wata guda ciwon ya dawo dalilin mutuwar shi fa mata sai ya rasu qultu malai yake cewa wa ma anna sa'd bin mu'az radiyallahu anhu lam ya'ish bil islam illa 'iddata awqat didda idan muka leka sa'd bin mu'az bai rayu ba a cikin musulunci ba illa wa an sai shekaru a ga shekara ta 12 zawwa shekara ta 4 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sune rayuwar da sa'd ne kenan can shekara ɗaya ka ƙara mun shekara 13 aka yi rashi shekara 5 kadai a cikin musulunci yace illa annahu sabiqul zaman sai dai ya riga ya gabaci zamani wa bada majdan ariqan li nafsihi wa li dinihi kuma ya gina wata daukaka mai karamci ga karan kanshi kuma ga wannan addinin nawa yace ce daukaka mai karamci mutuwar shi al'arshin ubangiji ta girgiza dalilin shi addini ya daukaka dangin shi suka musulunta wa an su daga cikin banu al-ansar ko wa an su daga cikin mutanen garin Madina su ma suka musulunta kuma yazo ya bada gudunmuwa a yakin Badar ya bada gudunmuwa a yakin Uhud yazo yakin Khandaq ya bada gudunmuwa iya gudunmuwa saboda shine dan aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Bani Quraiza lokacin da suka warware alƙawarin da yake tsakanin su da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama malan zai shiga zai ba mu labarin mu'ansu kaɗan daga cikin abubuwan da Sa'd bin Mu'az ya aiwatar a cikin wannan addinin na musulunci malan yake cewa mawaqifun khalidatun min hayatihi wa'ansu matsaya wanda suke tabbatar da gurzancin wannan bawan Allah Sa'd bin Mu'az a cikin rayuwar shi yake cewa inna mawaqif hadha al-abd as-salih al-khalida kaseera daga cikin matsaya a rayuwar wannan bawan Allah wurin daukaka addinin musulunci wurin bada gudunmuwa ga wannan addinin musulunci wanda suke dawwamammu a cikin addinin musulunci ba wani wanda ya isa ya goge abubuwan da gwarzan nan ya aiwatar yace suna da yawa yace wa inna rajulan yahtazzu al-arsh li mawtihi yake cewa lalle mutumin da za a ce maka al-arshin ubangiji ta girgiza sanadiyar mutuwar shi wa tataharraku al-mala'ika mala'iku su yi mobilizan ko mala'iku su jujjuya ko su iso su sabko ƙasa dalilin mutuwar wannan bawan Allah wata ta saba kulita shi yi jana'izatihi kuma su ringa rigaye-rigaye da su da tawaga ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wurin binne bawan wannan bawan Allah wani hamli na ashihi kuma da ɗaukan makarashi yace la rajulun yastahiqu al-ijlal wal ihtiram yace tabbas wannan mutumin ya cancanci a girmama shi ya cancanci a karrama shi a bashi dukkan wata mutuntaka yace wa min hadhihi al-mawaqif yace kadan daga cikin wannan matsaya ta wannan bawan Allah yace mawqifuhu yawma bani quraiza matsayin shi ranar da aka yi yakin bani quraiza ai mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yake su dalilin warware alƙawari da suka yi lokacin da suka saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alƙawarin da suka yi shi kuma wannan da kai hadisin da malan zai kawo hadisi ne wanda Ibni Hajar ya kawo shi a cikin al-Isaba fi tamyiz as-sahaba juz'i na 1 shahi na 274 ya kawo cikamakan hadisin dukkan shi nan malam ya takaita mana hadisin kuma hadisi ne wanda yake ingantacce yake cewa kanat sayyida aisha radiyallahu anha fi hisn bani harisa wa ummu aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi ta kasance a garin bani harisa
يوم الخندق رانر da akai yakin khandak sahabbai sun huta wa an su daga cikin matekun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kai su wa an su garurruka ita Aisha tana cikin garin Bani al-Harisa yake cewa wa ummu Sa'd ma'aha ita kuma uwa Sa'd bin Mu'az tana tare da Aisha yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa fa abbara Sa'd dir'an muqallasatan qad kharajat minhu zira'uhu kulluha wa fi yadihi hirbatun yurfilu biha yake cewa sai ga Sa'd yazo ya gitta a nan garin Bani Harisa tare da Sa'd da kai wani dir shine kontrabal wannan silike wanda Sa'd ya sanya amma dai silken nan yana da tsaho a silken qad kharajat minhu zira'uhu dukkan zira'in shi abinda ake cewa zira'a daga nan zawwa nan dukkan shi ya huto a haka kawahuwan shi sun gaye sun huto a waccan riwaya wadda ko doguwar riwaya da Ibni Hajar ya kawo yake cewa lokacin nan Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta sai take cewa wa fi yadihi hirbatun Aisha take cewa a hannun shi da kai wani dan kwagiri abinda ake cewa dan kwagiri shine dan mashi wanda yake matsakaici ba dogo ba yake take cewa da kai wannan mashin a hannun Sa'd bin Mu'az yace yurfilu biha yana taƙama da shi idan ce at-taraful shine at-tabakhtu mutum idan yana tahiya yana taƙama yake cewa to haka Sa'd ya huto kuma wannan an ba da dama lokacin da ka huta kana tunkara abaka adawa kai taƙamarka ka nuna jarumtarka iya nuna jarumta wannan shine abinda yawa kana lokacin da Sa'd ya huto abinda Aisha ta gani a waccan riwayar Aisha take cewa ai da Sa'd ya rike dukkan jikin shi da kawahuwan shi da hannayen shi da wannan silken nashi ci saboda ana ganin hannayen shi kan wani abu kai kadda ya same shi a lokacin da ya huto Aisha take cewa Sa'd sai yake cewa labbis qalilan yashhadu al-hayja himlun la yashhadu al-hayja hamlun la ba'sa bil mauti idha hana al-ajal a wata riwaya waccan wadda Ibn Hajar yake kawo yake cewa labbis qalilan yashhadu al-hayja jamalun la ba'sa ko ma ahsan bil mauti idha hana al-ajal yake cewa kadan jinkirta kadan yashhadu al-hayja hamal tabbas yaki zai kabure ya kasance kamar sarmayi ne wanda yake da kuruciya sarmayin da idan ya taka kowa sai ya ji takin shi a wata riwaya Ibn Hajar yake cewa yashhadu al-hayja jamalu yake cewa saurayi ko zai tattake ko yakin nan zai kasance kamar ka ce gurzan ko raƙumi ne wanda yake tattaki raƙumi wanda yake matashi kasan raƙumi ko wanda yake matashi da kai ƙarfi a tare da shi kuma haka da kai haƙuri tare da shi zai iya yanke tahiyya iya tahiyya nan menene wasf ne yake yi da lalle da kai jarabta a tare da shi yake cewa la ba'sa bil mauti idha hana al ajalu babu wani ko ba wani lahi ga mutuwa idan ta zo idan dai ajali ya riga ya tunkara a waccan riwaya yake cewa ma ahsan bil mauti idha hana al ajalu me yake kyau da mutuwa idan dai ajalin ta ya riga ya iso wannan shine abinda yake faɗa abinda Aisha take bayyana mana ya'ni hamlu bin badarin fa qalat lahu ummuhu ay bunay qad akharta ma ayyashi sai take cewa ya kai dana ai kai jinkiri ga mutuwa me take bukata dan ta samu mutuwar shahada wannan haka mate kunnan suke yi idan sun zo ka ba mu labari wata da danta yi tahiyya ki ta dawo ta zo bata ganshi ba ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin manzo Allah dana tsere waye ko kuma ya samu mutuwar shahada ce man danki ya samu mutuwar shahada tace alhamdulillah yace babu kai to akan mutuwar shi fa qultu laha sai Aisha take cewa ma'ahiyar sa'ad bin abi sai sa'ad bin mu'az ya umma sa'ad yake ma'ahiyar sa'ad lawadittu anna dir'a sa'adin kanat asbagu mimma hiya yake cewa naso a ce silken sa'ad da yake sanye da shi yayi haka tsayi dalilin hannayen shi ya riga ya hutu kawuwan shi sun riga sun hutu farumiya sa'adun bi sahami a wannan yakin sai aka halibi sa'ad da mashi ko da baka kenan mashin da ake sanyawa a kwari sai aka kibiya ko sai aka halibi sa'ad da shi ay yawm al khandaq ranar da aka yakin khandaka quti'a minhu al ikhil dalilin wannan bakatta dalilin wannan mashin ko dalilin wannan kibiyar da aka halibe shi da shi ta yanke mi jijiya wadda take jikin zira'in shi kina wannan jijiyar da take da kake dagawa da ita ce ta yanko ta yanke lokacin da aka halibe shi da wannan mashin da wannan kibiya shine ake kiranta da al-ikhil jijiyar da take kaiwa zuwa ga zira'i رماه ابن العرقة وان اكيتي من ابن العرقة شين يا 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 هل بيش دوانن كبيا فلما أصابه لوكتن دي سامو سعد بن معاذ قال سيكيتي وخذها مني أبو شوانن دنغريني وأنا ابن العرقة للينين ابن العرقة فقال سي سعد بن معاذ يكيتي وعرق الله وجهك في النار الله يا ينكا كو ينكا جيزيكا أو تجهنما ko yanka jijiyar wuyanka ko Allah ya kifa jijiyar wuyanka a cikin wutar jahannama kuma ga sani addu'ar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karfafa ce a lokacin nan Sa'ad yake cewa Allahumma in kunta abqaita min harbi quraish shay'an fa aqini laha ya ubangiji idan dai ka rage wani abu daga cikin yaki wanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke yi da Qurayshawa fa abkini laha nima ubangiji ka bar ni dalilin wannan yakin kina in dai da kai sauran yaki tsakankanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Qurayshawa ubangiji ka bar ni in rayu dan in gama da Qurayshawa fa innahu la qaumun uhibbu ilayya min an ujahiduhum fi ujahiduhum fika yake cewa saboda ubangiji ba wa an su mutane wanda raina take so in yake su kamar Qurayshawa dalilin da ya sanya yake cewa azau nabiyika wa kazzabuhu wa akhrajuhu dalilin sun azabtar da annabinka kuma sun ƙaryatar da shi kuma sun hutar da shi daga ma'aikon shi kaga wannan shine alwala'u wal bara'u wanda ya so Allah da manzon shi kaso shi wanda yake Allah da manzon shi ko dangin manzon Allah ne ka kishi aka wannan shi ya sanya Sa'ad yake cewa ubangiji in dai da kai wani saura yaki tsakankanin manzon Allah da dangin shi Qurayshawa ubangiji ka rayar da ni diddan in yake su mu fatattake su dalilin sun azabtar da manzonka sun ƙaryata shi kuma sun hutar da shi daga garin shi Allahumma in kunta wada'ta al-harb bainana wa bainahum ya ubangiji idan ka tsagaita yaki tsayankanin mu da mu da Qurayshawa faj'alha li shahada wannan mashin wannan kibiyar da ta soke ni ubangiji ka sanya ta kasance min shahada saboda ya san mene shahada ya san ina ake zuwa idan an yi shahada yake cewa wala tumitni hatta tuqirra aini min bani Qurayza ubangiji kuma kadda ka kashe ni har sai ka horanta min rai akan yahudawan bani Qurayza kaga addu'a mazaji dalilin da ya sanya manzon Allah ya aika shi Sa'ad bin Mu'az yayi ne gosiyan Qurayza banu Qurayza dalilin da kai alƙawari tsakanin su da su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka wurware wannan alƙawarin ba tare da manzon Allah ya taka ɗaya daga cikin abubuwan da suka gindaya ne daga sharuɗan da aka dauka lokacin da za a yi alƙawarin dalilin haka ya tura Sa'ad bin Mu'az dalilin shi babba ne a cikin mutanen ƙabila Aus kuma babba ne a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi yayi ne gosiyan su dawo su ajiye makamman su kadda su ruha wa Qurayshawa da dangin su na Larabawa wanda suka zo su yi rufe da addinin musulunci kadda su ruha musu baya su bar su tsaya a matsayin su suka ce a'a ai hakan ba ta yi ba ina tunanin can baya mun yi bayani akan gazwatul khandaq daga horkon ta har karshen ta la da'iya da mu dawo to dai sa'ad bin mu'az yake cewa ubangiji kadda ka kashe ni har sai ka haramta mu da rai akan banu quraiza zamu gani abin da ya wakala kana banu quraiza kan naqadu ahdahum ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama banu quraiza yahudawa wanda suke gehen garin makka suke rayuwa wanda suka zo suka zamna dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna jira manzon Allah ya huto daga cikin su kasancewa an ba su labarin ai da'awar wannan annabi a wani wuri inda yake da yawan dabino a nan za ta yadu nan manzon Allah zai kawo daular shi sai suka bar kasashen su tan sham suka dawo nan suka zamna har suke ba ansar mutanen garin Madina suke musu gori ku tsaya ku gani zuwa lokacin da annabin karshen zamani zai huto zamu goyi bayan shi zamu zo mu fatattake ku zamu yi sai dara akan ku sai gashi nan lokacin da yazo musu kafaru bihi falaatullahi alal kafirin sai suka kahurci falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da yazo sun sani wannan shine annabin sai suka ce a'a ai tunda dai ba dai a cikin dangin mu bai huto ba to ba mu bashi idan ka dauka yana ɗaya daga cikin cikas din da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta samu ba kamar dangantaka da san girma da san jagoranci wannan abubuwan guda biyu suka suna ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikas da yawa za su fake ne da wannan addini iyayenmu ne da kakanninmu amma dai a da gasken a cikin zukatansu ba sa so kabilan Bani Hashim ta yi saitara a kansu kamar yadda sauran kabiloli suka bayyana kirikiri suka ce ya su ai mu yarda ɗaya daga cikin kabilan Bani Hashim kuma marayi ya zo ya kasance shi ne jagora a cikin da zaran muka ce mun yi imani da shi to shi zai kasance shi ne hakim bainana su ma wa'annan dalilin manzon Allah bai huto daga cikinsu ba suka ce to shikenan mun kafurce wa mai imani da shi ba to banu quraiza suna nan suka kulla alƙawari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan lokacin da manzon Allah ya iso garin Yasrib kama a tunzame garin Madina lokacin da ya iso suka kulla alƙawari to ka tsaya ku tsaya a matsayin ku mu tsaya a matsayin mu mi kasuwancin mu tsayin kanin mu mi kaza ba ku yaki na bana yake ku ba a shekara ta hudu kurum suka warware alƙawari bayan dama da suka gani sun samu su yi rubda addinin musulunci su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to lokacin da gashi nan wa'incan sun zo sun tattaru sun yi ƙawanya tsakankaninsu shi sanya aka sawa ghazwatul ahzab ƙawanya tsakankaninsu su larabawa suka yi konsultan wa'annan ƙurai wannan banu ƙuraiza suka goya musu baya suka ce muna bayan ku 100% za mu taimaka muku a yi rubda shi a kashe shi mu huta kowa ya huta ku huta mu huta suka warware wannan alƙawalin wata halafu ma al-ahzab suka kulla yarjejeniya tare da wa'incan wa'inda larabawan da suka yi ƙawanya tsakaninsu li tashilu dukhulihim almadina dan su yassare musu ko su hasale musu shigowa garin Madina su musu facilitate shiga garin Madina wal qada' ala almuslimin kuma da idasawa game da musulmai tunda idan kuka shigo kurum kun kare da su idan kuka kare da su kun gani mu bamu yi bayakin ba amma dai mun ba ku dama mun yassare muku mun muku facilitate dukkan hanyoyin da za ku shigo garin Madina kuma su rufe daya a kare da addinin musulunci shi ne malai yace laula lutfullahi in ba dan lutfin ubangiji ba kuma da mu wannan shine kullun akan musulmai lutfin ubangiji da shine muke tahiya da ya ga dama da ya wargaza al'amurran an kare da mu kana tunanin tsoron mu ne ya sanya har yanzu aka gaza karewa da addinin musulunci lutfi ne na ubangiji da kurjini da ubangiji ya sanya wa wannan addini na musulunci duk wanda yace zai tinkare shi to wa zai juha a ran juha ya dauko wa kanshi babban yaki takanyu ba a san karshen shi ba yace to in ba dan lutfin ubangiji ba ai wannan zoban ya kawanyar da akai wallahi tallahi da an kare saboda banu qatfan da su da wannan farko ma Abu Sufyan cewa yanda za a yi kadda a zo a hada a wata matsaya randebu bakin kofar garin Madina wayancin suka huto daga can daga garin Najd ka leka ka gani san da yake tsayankanin wurin kilometer wurin 800 suka huto daga can haka su ma daga can suka huto daga garin Makka sai da aka zo gab garin Madina sannan aka hadu na yanda kawai wani ma ya ji labarin a ai manzo Allah ma sai da suka cin musu sannan suka ji labarin gashi nan an yi kawanya runduna ta kahurai sun mutu su wurin 13,000 sun zo su kare da addadan musulmai musulman da suke cikin garin Madina dukansu nawa ne banda tunanin za a samu 10,000 a cikin garin Madina sun hada kurmi a kare da addinin musulunci yake cewa in ba dan ludufin ubangiji ba ya kaddara aka zo aka kawo shawara kurmi ayi ga akai garin nan kuma shikenan ubangiji ya ce ku bar muna yakin kuma na dauka shi sanya a kullun musulmi kai mi yake so ka rike sababi sannan daga baya ubangiji yayi al'amarin shi didda daga cikin sun aka samu wanda yazo ya kulla makirci ya tahiyatar da Banu Qurayza yace musu to kun ganye fa wannan yakin ma wallahi tallahi Quraysha wannan za su tahi za su barku da manzon Allah kun sani ku kuma ku kwa iyame ba dan haka idan sun zo za su ce muku ku ba su mutane su yi garkuwa da su to wallahi ku sake ku ba su su ma can ya tarda su yace musu towa Banu Qurayza suna neman wasa sai su kulla alaka fa suna neman su bar muku yakin ku kadai da ku da manzon Allah dan haka ku yi kokari kada su tsere su hudda hannunsu daga yakin ku tafi ku ce su ba ku mutane daga cikin diyansu su ba ku wanda za ku rike a matsayin garanti to su ma can an ce musu za a zo za a nemi diyanku suka ce to wannan fa al'amarin da kai da sisa fa da suka zo he gashi nan tawaga ta zo Bani Qurayza ta Qurayshawa to ku ba mu diyanku manya-manya wanda za mu rike su tare can saboda ka aje ku warware alƙawarin da yake tsankaninmu suka ce to kenan in ba rami me ya kawo hirar rami kuma an sani wanda ya kawo labarin ba a san da ya musulunta ba ya musulunta ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace me zan hidimta maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tai kai duk abin da zaka iya ya gani ba abin da zai iya wa addinin nan illa ya kulla wannan makirci shi kuma dama al-harbu khida'a yaki dan zamba ne in ka samu dama kurum zambata ka tai kai abin da zai bada maslaha ga addinin ka yace ya aiwatar to daga lokacin nan fa aka samu ha matsala tsankanin waccan wannan bangaren da wannan bangaren kuma sai gashi nan Allah ya aiko da iska shi izza'atuhum junudul wannan wajnudan lam tarauha ubangiji ya aiko da rundunar shi wa arsalna alaihim junudan lam rihan wajnudan lam tarauha he ga iska nan sai ga runduna nan ta ubangiji wanda ba wanda yake ganin su suka watsa wa'ansu suka arci garin Najd wa'ansu kuma suka arci garin Makka su kuma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarda su shine nan malai yake kawo mana labarin abin da yake kana yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallama kad arsala ilaihim sa'adan manzo Allah ya tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya aika musu sa'ad bin mu'az yuzakkiruhum bil ahd dan ya tunatar da su da alƙawalin da yake tsankanin manzo Allah da su Bani Qurayza yace fasabbuhu wa'azaw ar-rasula sallallahu alaihi wasallama sai suka zagi sa'ad kuma suka tutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mugayen maganganu saboda dama ce kuma duk wanda ya samu dama he shanyayen da yake dama suna ganin an kare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya za a yi 13,000 ta zo ta tarar da ku kuma ta kiyin nasara da akan ku falihada qala sa'd radiyallahu anhu dalilin haka sa'd bin mu'az yake cewa ولما هزب ما قال سعد بن ابي بن معاذ يهدا ابن ده يهدا شيني wannan adda allahumma in kunta wada'ta alharb baynana wa baynahum faj'alha li shahadatan wala tumitni hatta tuqirra 'ayni min bani quraiza shine wannan maganar da sa'ad ya hadi yake cewa ubangiji in ya kasance ka tsagaita wuta tsankanin quraishawa da manzo allah sallallahu alaihi wasallama to ubangiji kada ka kashe ni har sai ka horanta mini rai ga banu quraiza dalilin mi dalilin sun cutar da manzo allah sallallahu alaihi wasallama sun murmuri alƙawarin da yake tsankanin su tare da manzo allah sallallahu alaihi wasallama manzo allah yake mala yake cewa walamma hazama allah alahzab wahdahu lokacin da allah ya tarwatsa wannan runduna wanda suka yi kawunya dan su kare da addinin musulunci hasaran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bani quraiza manzo allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya giya kewaye
salatul isha
sai sanya musu ya sanya musu ambaro ya kewaye su hatta nazalu ala hukm sa'd bin mu'az has sai da suka sabko akan hukuncin sa'd bin mu'az ne hukuncin sa'd bin mu'az hukunci ne wanda ubangiji ya buga shi a saman bakwai wannan shi yake nuna maka wallahi rijalun sadaqu ma ahadullah wa rasulullah wallahi kai ma da zaka gaskata Allah zaka yi wa Allah abin da ya dace wallahi zaka ringa tattaki kamar yanda Sa'ad bin Mu'az ke tattaki a saman doran kasa rajulun qad aqsama law aqsama ala Allah la abarra ka kasance dai daga cikin wa'inda da suka ce Allah ayi kaza wallahi tallahi Allah sai ya musu da zai ce saman nan wallahi sai take ce da ruwan zinariya wallahi sai take ce Allah ba zai kumye tashi ba akan bayu ba shi ne yake cewa fa arsala rasulullah sallallahu alaihi wasallama aitan manzo Allah ya tura masa sa'ad ya tunatar da su akan alƙawarin da yake tsankanin su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zagi sa'ad suka tutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da munanan maganganu a lokacin nan manzo Allah sai ya bai wa Sa'ad wata dama Sa'ad wani hukunci kake gani ayiwa Banu Qurayza tunda gashi nan Allah ya dora mu akan su mun kewaye su mun zagaye su ba wanda ya isa ya fito daga garin su ai da ma kun sani ai tsarin su la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judr ba yayuwa ba yahudi ya fito ku yi gaba da gaba da shi wurin yaki shine a munafiqun ubangiji ba za su yake ku ba sai dai idan sun kasance a cikin garon su su aiko abinda za su aiko misil in su wane ne in su su aiko aw min wara'i zurr ko kuma bayan katanga shi dai ba ya iya hutawa ku yi gaba da gaba da shi ba abadan wannan shine halin sa da ubangiji ya bayyana mana manzo Allah sai ya zagaye su to mu ga abinda za ku fito da shi shine lokacin da tura ta kai bango suka ce to a musu hukunci sun san tun yi ba daidai ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wa Sa'ad wani hukunci ka gani ya dace a yi wa innan mutane Banu Qurayza fa hakama an yuqtala rijaluhum wa tusba nisa'uhum wa zararihim kurum Sa'ad sai ya ce abinda za a yi manzo Allah a kashe mazajen su duk wani namiji wanda ya fara gashin gaba ya balaga zuwa ga wanda ya kai matsayin ya dauki takobi dukkan su a kashe su a kare da su wato su ba nisa'ahum matansu kuma a kama su su kasance mana bayu haka da bayinsu su kasance mana bayu wannan shine hukuncin da Sa'ad a kashe mazajensu matansu da wannan yinsu kuma su kasance mallake ku fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa laqad hakama fihim bihukmi llahi alladhi hakama bihi min fawqi sab'a samawat yake cewa tabbas Sa'ad yayi hukunci da hukuncin da ubangiji yayi a can saman bakwai kaga wannan shine yake nuna maka girma na wannan bawan Allah hukuncin da yayi shine tabbas irin hukuncin da ubangiji yayi a saman bakwai wannan yana nuna maka fadala ta wannan bawan Allah wa fi riwayatin aw ta riwaya ta Imam Ahmad daga Jabir yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa wa kanu 400 wannan mazan na Banu Qurayza su 400 ne tas dukkan su aka kama aka kashe su yace falamma faraga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da kashe su wannan shine sakamako na wanda ya saba alƙawarin Allah da manzon shi yake cewa lokacin da aka gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama kashe su in fataqa yarquhu wannan jijiyar da aka suka da kibiya kurum sai ta cire idan ku ta cire ku da kai rayuwa ita ce jijiyar da take dauka ta kawo hannan zira'in shi nan ya saba wannan jijiya lokacin da manzo Allah ya gama kashe su kurum jijiya ita ma ta cire idan ta cire kuma ai tilasa jini ya gudana idan jini ya gudana da kai sabrin rayuwa sai dai mutuwa mukaranta wannan mutuwar shi sauran lokaci yake cewa mutu radiyallahu anhu mutuwar shi yarda Allah shi tabbata a gare shi qala lamma usiba ikhil wa sa'adin lokacin da jijiya ta zira'in sa'ad aka take ta da mashi ko aka take ta da kibiya fa faqula yayyoni hawwalu inda mar'atin yuqalu laha rufaida sai aka dauke shi aka kai shi wurin wata mata wanda ake kiranta rufaida dalilin yasa aka kai ta wurin shi tadawil jarha wannan matar tana magance ciwo an kai shi kenan yayi jiya a gun wannan matar matsayin likita kenan فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم إذا يهجي تسعد بن معاذ يرد الله اشتبت أغريش هنا تيوا كيف أمسيت وكيف أصبحت يا كمريت يا كوائقري يا كيسعد ونشيني سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم جوان دا الله أورا ككنشي إذا أنت بير لا يكيكو قري كرنج زيرت شلوكة سوى لوكة جنكجي يا كوائقري يا مريت إكي تيوا فيخبره سمن سعد بن معاذ يبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم لبارين هالن ديا وهي غري كما يمريتا حتى كانت الليله حزوا وندري التي نقله قومه فيها وسقلا وندا متانن شي suka dauke shi kuma yayyoni ko shikin ya raunana dalilin rashin lahiyar nan tashi fahtamaluhu ila bani abd al-ashhal ila manazilihim sai suka dauke shi suka kai shi zuwa ga dangin shi banul ashal kenan gidajen shi cike ɗan uwan shi waja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yazo sai yake cewa in taliqu bihi ku tahi da shi zuwa ga gidan shi zuwa ga dangin shi fa kharaja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huta وخرجنا معه كما موا muka huta tare da shi afwan وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi sai yazo mana shi wa wannan wanda yake ba mu labarin Mahmud bin Labida yake cewa sai yake ce mana in taliqu bihi ku tahi zuwa gare shi wa Sa'd bin Mu'adh fa kharaja manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya huta wa kharajna ma'ahu mu ma muka huta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa asra hatta taqatta'at shusu'ina 'alina ni'alina yake cewa muka huta muna gaugawa har sai da hancin takalmin mu ya cirki wa saqatat 'ardiyatina kuma rida'in mu ya sabka daga cikin mu فشكى ذلك اليه اصحابه وان سيدك cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka koka akan gaugawar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake hancin takalmin sa yake cirewa rida'in sa yake sabka kasa rida'i shine abinda ake dorawa a sama ba gabto ba izari wannan yake wanda ake like gaba da shi kuma wanda ake darbawa a kasa wanda ake yahawa a sama shine rida'i yake cewa suka kauka game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gaugawar ta yawa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kinan yana ba mu labarin ne suna cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an dauki Sa'ad daga wannan gidan matan nan wanda ake kiranta Rufaida aka dauki shi aka maida shi gidajen shi kinan gidan iyallan shi gidan dangin shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu ku tashi mu tai wurin Sa'd bin Mu'adh suka tashi suna gaugawa iya gaugawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi takalmin sa yake cirewa hancin takalmin sa yake cirewa rida'in sa yake sabka suka koka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan gaugawar da yake yi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inni akhafu an tasbiqana ilayhi almala'ika yace ai ina jin tsoro ne mala'iku su rigaye mu zuwa ga Sa'd bin Mu'adh yarda Allah shi tabbata a gare shi fa daghsilahu kama ghasalat Hanzala tawanki Sa'd kamar yanda tawanki Hanzala ana sheke nuna maka irin gudunmuwa da bawan Allah nan ya ba wa wannan addinin na musulunci wane ne Hanzala me yawa kana da Hanzala Hanzala shine wanda Ibn Hajar ya kawo cikakken labarin shi haka Imam Zahabi a cikin siyar ya kawo labarin shi shine wanda ake ce mai ghasilul mala'ika wanda mala'iku suka mai wanka bayan shi ba wani wanda mala'iku suka sabko suka mai wanka dalilin ya mutu ko dalilin binne shin da za a yi kasancewar adatan idan aka ce wani ya mutu a fagen yaki shahidi ya mutu to babu hira a wanke shi amma dai Hanzala a ghazwat Uhud aka kashe shi yayi mutuwar shahada amma dai mala'iku suka sabko suka mai wanka abin da yawa kana da Hanzala shine Hanzala yayi aure da Jamila bintu Abdullahi, Jamila bintu Abdullahi bin Ubay bin Salula, diyar babban munafiki na garin Madina. Sai dai kuma ba lalle baka aji ba, da ba kuma a ce tilasa ya bi halinka. Ita ce wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, idan ka koma bangaren fiqhu, dalilin ta aka samu hukuncin khuluqi da kai mijinta Sabit bin Qais, yarda Allah shi tabbata a gare shi, kurum ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace manzo Allah na kashi da zama da shi, kin gaje da zama da shi, kin me dame abin da ya baki goni shi da ya baki, yace wallahi zan me dame in ka gaje shi. Dalilin wannan hukuncin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da Jamila da Qais bin Sabit ko Sabit bin Qais, dalilin shi aka samu hukuncin yin khuluqi idan mace ta gaji da zama da namiji ko batta san shi ko saboda munanan halayen shi, shi kuma shi ba yayi saki ba, to za ta kawo shi wurin alƙali, za ta ce mai to wani zancen gaskiya na haka shi ta bada shi, bana iyawa bana iyawa, kin me dame sadakin shi, kin me dame abin da ya zuba ya aure ki, eh zan me dame man, ni zan me dame ya alƙali, idan ya aminta a dauki duk abin da ya bata ko abin da suka yi ittifaki tsankaninta da shi a me dame shi kenan, kuma ya sake ta ta yi hanyar ta shi ba ta yi. To bayan Sabit bin Qais ya sake ta, sai Hanzala ya nemi aurenta. Hanzalan nan shi ne wanda ya zo wata rana ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kuka, ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba mu da imani, ya ce ya aka yi ya Hanzala, ya ce wallahi tallahi za mu zo wurinka mu zamuna, ya ce imani ya mamaye zukatanmu, kai ka ce ga abinda ake mana alkawari kuma ga abinda ake mana wa'idi, dan tsaba geren imani ya cika zukatanmu, ya ce kuma daga mun shiga gidajenmu sai mun manta duk karantawar da kake mana, duk maganganun da kake mana da kai aljanna da kai wuta, kurum mu shigalta da iyallanmu, mu yi wasa, mu yi waye, mu yi waye, mu yi waye, mu ji musu dadi, su ji mana dadi, ya ce kamar ka ce mun zamana a gaban ka ba. Yace an yako manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba nafaka Hanzala ba, Hanzala ba munafiki bane ba, in ya zo ne imani, in ya koma gida ba imani, yake ce ne Hanzala kwantar da hankalinka, al-imanu sa'atan wa sa'a, imani lokaci zuwa lokaci ne, kai kanka wata rana zaka ji ka kamar ka ce, kamar ka ce kurum kuku ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wata rana kuma kurum zaka ganka kurum kana holewarka, kamar ka ce ba a taba baka san fada wani alƙawari da Ubangiji ya yi ba, baka san wani wa'idi da Ubangiji ya yi ba. Allah ya kiyaye mu, Allah ya ƙara mana imani. Amma dai idan ka samu kanka a irin wannan halin na Hanzala, to ka tabbata kai ne mai imani, Allah ya datar da mu. Abin da ya wakana lokacin da Hanzala ya auri Jamila diya Abdullahi bin Ubay bin Salul, ya nemi a daren da za a huta gazwatu Uhud, ya nemi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya bashi dama ya shiga da matar shi, aka bashi dama. A wata riwaya aka ce sati guda kamun a huta yakin Uhud, Hanzala ya armi Jamila, da ya arma ya tara da matar shi, kasancewar sabon ango ne, kurum matar shi ya taki barin shi, a daren da za a huta ya kwanta tare da ita, kurum yana kwance sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa mai kira, yana kira a huto a huto, yaji dawakai suna sukuwa ana neman a huta babu Hanzala. Hanzala kurum ya dauki kayayyakin shi, sai ya dauki sirkin shi da takobin shi, kurum ya arci ya huta. Kuma tsankanin inda aka yi yakin Uhud da garin Madina, ainihin masallacin manzo Allah ko ainihin garin Madina, lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai kilo 10-13 ba, Hanzala ya huta fagen yaki, aka tai aka fafata Hanzala, ashe yana da janaba, da aka fafata sai ga Hanzala nan yayi mutuwar shahada. Matar shi ta huto take cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ku shaida mun kwanta da Hanzala, ku shaida mun kwanta da Hanzala. Ake tambaye ta dalilin me yasa kike cewa su shaida, saboda ta ce musu saboda naga sama ta bude, naga abinda ban taba gani ba, ci dalilin ya sanya ni ce ku shaida koda an kashe shi ya mutu yana mai janaba. A lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sahibukum takhsiruhu almalaika, yace dan uwanku Hanzala ga mala'ika tantana wanke shi, ga mala'iku tun sun sabko suna wanke shi, tsakankanin sama da ƙasa mala'iku suka tsaya suka kawo wani waranti
na azurwa da wani ruwa wanda ake ce mai ma'ul ghaim mala'iku suka sabko suka mi wanka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya binne shi tare da sauran sahabbai kaga wannan yake nuna maka lalle sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rijalun sadaqu ma'ahadullahi wa rasulahu ma'ahadullahi wa rasulahu shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Sa'ad ya rasu yake cewa mi ku yi gaugawa dalilin da sahabban manzo Allah suka tambaye shi dalilin me ya sanya manzo Allah kake irin wannan gaugawa har ya kai muna zubda ridadin mu muna cire takalman mu dalilin wannan gaugawa yake cewa ku yi gaugawa mu tahi diddan mu wanke Sa'ad kada mala'iku su rigaye mu su wanke Sa'ad kamar yanda suka rigaye mu wanke Hanzala yake cewa fantaha ilayhi ila albayti wa huwa yughsal wa ummuhu tabki yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa zuwa ga gidan Sa'ad inda ya rasu yace he ga shinan ɗan uwan shi suna mai wanka kuma ma'aikiyar shi tana kuka kasancewar lokaci ya ja kuma kammala ko yake cewa wayru ummi Sa'adin Sa'adan kharabatan wajida yake cewa ya kai can ma'aikiyar Sa'ad ga Sa'ad nan idan an ce wai na ba wai kai to bane ba addu'a ce take matan da uwar Sa'ad game da Sa'ad saboda ba kowace uwa bace ba take dacewa da dan ta samu irin wannan mutuwa yake cewa kharabatan wajida yace musiba ce wanda muka riske ta musiba ce mutuwar Sa'ad bin Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun baqiyatun takzimu illa ummu Sa'ad yace dukkan matan nan da suke kuka akan Sa'ad ya rasu yace ƙarya suke uwar Sa'ad ita kadai ce take kuka da gaske dukkan su ƙarya ce suke thumma kharaja bihi sanna aka huta da Sa'ad bin Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi qala yake cewa yaqulu lahu alqawm suke cewa wa'inda suka dauki gawar Sa'ad suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma hamalna ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mayitan akhaffu alaina minhu bamu taulaukan wata gawa ba wanda bitta da yoni kamar gawan wannan mutumin Sa'ad dan Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi qala sai manzo Allah yake cewa ma yamna'u an yakhifa wa qad habita min almala'ikati kaza wa kaza lam yahbidu qattun qabla yawmihim qad hamaluhu ma'akum yake cewa to tayaya gawan shi zan tayi yoni alhalin mala'iku sun sabko mala'iku adadi kaza da kaza wanda tunda aka yi su basu kowa ba irin wannan mala'ikun su sabko sararin duniya yake cewa kamar wannan ranar su suka dauki gawan shi su gurin su hotel ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi sanya suka koka suka ce su basu taba daukan gawa ba wanda bata da yauri to mala'iku suka dauke ta kawa nahi ka mutumin da al'arshin ubangiji ta girgiza tunda aka yi duniya ba wanda ya mutu al'arshin ubangiji ta girgiza in ba mutuwar Sa'ad ba daga shi ko ba a sake yi samu ba yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kad zalahu inda shidad al'amal alaihi wa qabla khuruj ruhihi radiyallahu anhu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ziyarce shi lokacin da ciwo ya mai tsanani kuma lokacin da ran shi za a hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarce Sa'ad bin Mu'az yarda Allah shi tabbata a gare shi daga Abdullah dan Shaddad yake cewa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala Sa'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gun Sa'ad yarda Allah shi tabbata wa huwa yakidu nafsuhu ya kasance numwashin shi yana neman daukewa fa qala sai yake cewa jazakallahu khairan min sayyidi qaumi yake cewa Allah ya sakanta maka da alkhairi na da kasancewa ka shugaban al'umma ko shugaban mutananka qad anjastama wa attahu tabbas ka yi injazin ko ka tabbatar da abinda aka maka alkawari wal yunji qad anjastama wa attahu lalle ka aiwatar da abinda aka yi maka ko abinda ka dau alkawari akan shi wala yunjizannaka Allahu ma wa'adaka kuma tabbas Allah zai cika maka alkawarinka mi alkawarin da ubangiji ya mai من المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ونشيني القولين دا يدوك كما أن لا زيتك همي القولين شي تنبس فبنجز زيتك همي القولين شي ونشيني كان لغاز كان أبن دمال يقومنا insha Allah sai na gaba sai mu ci gaba wannan shine abin da mazalin suka aiwatar suka samu yabo
daga alqur'ani daga bakin manzon sallallahu alaihi wasallama Allah ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana Allah ya shiga cikin al'amuranmu ya sanya albarka a ciki ƴan uwa da amanna arziki da suke bara'a da amuna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka ya sanya ya ma zuri'an mu albarka ya sanya yi wa abin da ya arzuta mu da shi na daga dukiya na daga ilimi albarka kuma yi wa kwanukan mu albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت